Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hawa Sharif ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku a daren yau Litinin 12 ga watan Yuni shekara ta 2023. A cikin shirin namu na wannan lokaci, za ku ji abin da masana a Najeriya ke cewa game da jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi a yau 12 ga watan Yuni da ke zama ranar demokradiyya a kasar.
Ya nuna cewa ya san yan Najeriya na wahala sosai, so saboda haka za su yi kokari su yi abubuwan da za a rage masu wannan wahala. Amma abun mahimmanci a ciki shi ne sai ya nada mutanen da za su taimaka mashi, sannan za a iya gane cewa abin da yake faɗi gaskiya ne ko kuma irin maganganun da shugabanni suka gabata suke.
Professor Muhammad Muttaka Usman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kenan. Muna tafi da ƙarin bayani a nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wani hadarin kwale-kwale ya yi sanadin mutuwar kimanin mutane 70, wanda galibin su mata ne, a ruwan kogin Kwara da ke jihar Kwara a Najeriya a safiyar yau Litinin din nan. Sannan kuma za mu kawo muku rahotanni, wato rahoto na musamman ciki har da labarin wasanni. Amma duk kafin nan sai a ran gyara zama an saurari cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin an kai hare-hare ta sama da manyan bindigogin atilari da rokoki a yankuna da dama na babban birnin kasar Sudan, a daidai lokaci da fada tsakanin bangarori da ke gaba da juna ke ci gaba da ruruwa a rana ta biyu, lamarin da ya jefa fararen hula cikin wani mummunan yanayi na bukatar jin kai. An shafe kusan watanni biyu ana gwaza yaki tsakanin sojojin kasar da dakarun sa kai na RSF, wanda ya tilasta kusan mutane miliyan 2 barin kasar tare da durkusar da tattalin arzikin kasar, lamarin da ya janyo katsewar wutar lantarki da ruwan sha. Tattaunawar da aka yi a Jeddah ta gaza kawo ƙarshen fadan na dindindin, kuma fadan ya ƙara ƙaimi dan da nan bayan kawo ƙarshen tsagaita wuta a jiya Lahadi. Yayin da rundunar RSF ta bazu a ko'ina a cikin babban birnin kasar, tana rike da manyan titunan birnin tare da kafa sansani a wasu gidaje, sojojin kasar na samun damar yin amfani da makaman kai hare-hare ta sama da kuma bindigogin atilari. Albarkacin ranar yau 12 ga watan Yuni, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da aikin bautar da ƙananan yara, hukumomin jamhuriyar Nijar sun bayyana ƙoƙarin da suke yi na inganta rayuwar yara ƙananan da ma hana su shiga ayyukan da suka fi ƙarfinsu. A rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana, Madam Daura Hadiza Kafugu ita ce ta yi jawabi a madadin gwamnatin ƙasar wa 'yan ƙasar Nijar albarkacin wannan rana.
Lalle tunawa da wannan ranar ta yaƙi da saka yara ayyukan tilas ya tabbatar da ƙoƙarin da wannan ƙasar ke yi domin yaƙi da wannan ɗabi'ar, kuma tabbas zagayowar wannan ranar ta yaƙi da saka yara ayyukan doli wata dama ce da jaddadawa manufofin hukumomin wannan ƙasar da inganta rayukan yara ƙanƙana tare da ba su wurin da ya dace da su. Maudu'in zagayowar ranar ta yau ta yaƙi da saka yara ƙanƙana ayyukan da suka fi ƙarfinsu shi ne shari'a ta gari wa al'umma cikin haɗin kan wato haƙƙin yara ƙanƙana da ake sanyawa ayyukan doli. Wannan shi yasa na tambayi wani masanin dokokin shari'a cewa da ICA Maitre Sumana Abubakar ko yaya suka ji da zagayowar wannan ranar.
Sa yara ƙanƙana aiki dai abu ne wanda mu iske Afrika nan ga ƙasashenmu na baƙun nan, an daɗe wannan ana yi tun ga kanin tun baya, ma ka gani yaro ana sa shi aiki ba da ya kai ba, to wannan sa yaron aiki tun lokacin da bai kai ba yana iya kawo wasu abubuwa kaman rashin girma ko mutum ka gani yaro ya gaji har lokacin da zai kai, to shi ne wannan lokacin da duk lokacin da aka to liktoci manya-manya su ce wannan abu in yana ya shiga yaro kaman yana haƙoran shi yana iya taba, shi ne keɓe wannan ranar alheri ne ga al'umma gaba ɗaya.
A ɗaya ɓangaren na Sadu da yaran da suke gudanar da talla a titunan garin birnin Kwanni.
Sunana Ashir shekaru na 11 ina talarawa ruwan sanyi miji an watsike da makaranta lokacin ƙarfe 1 sannan ne ka tura talarawa
sunana Balila ina tsira haka shekara ta 11 mama ta da azamin talla sina ta makaranta ina dawo ita azamin haka ba kullun kuma ta ka azamin ba
Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman bako wannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC Tsohon shugaban Amurka Donald Trump na kan hanyarsa zuwa Florida domin fuskantar tuhuma akan zarginsa da ake yi na rike wasu muhimman takardun tsaron ƙasa da gangan ba bisa ka'ida ba bayan wa'adinsa na fadar White House ya kare a farkon shekarar 2021 Trump ya bar gandun shakatawa na filin wasan golf dinsa na Bedminster a jihar New Jersey da safiyar yau Litinin ya kuma hau jirgi mallakar sa a filin jirgin sama na Newark domin wato ya tashi zuwa kudancin Florida zai kwana a wurin wani shakatawa nasa na Doral kafin ya mika kansa ga hukumomin tarayya a gobe Talata da yamma a harabar kotun Amurka da ke Miami A can Trump zai fuskanci babbar alƙaliyar gunduma ta Amurka a Lincoln tsohuwar mai shigar da ƙara ta tarayya da ya nada ta alƙaliya tarayya wato a shekarar 2020 inda za ta gurfanar da shi a gaban doka kan tuhume-tuhume 37 kanin na iya saka ranar da lauyoyinsa za su shigar da ƙara a gaban kotu ta yi watsi da tuhume-tuhumen da kuma fara tunanin yadda za a gudanar da ainihin shari'ar da zai fuskanta A yau Litinin gwamnatin Biden ta kara wasu kamfanoni 43 cikin jerin kamfanonin da ake sa ido akan hada-hadar da suke yi na fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje ciki har da kamfanin Frontier Service Group Limited wani kamfanin harkokin tsaro da sufurin jiragen sama wanda Eric Prince ke gudanar da shi a baya domin horar da matukan jirgin sojan kasar China da kuma sauran ayyuka da ke barazana ga tsaron kasar Amurka Makarantar horar da matukan jirgin sama ta Afirka ta Kudu, makarantar jirage kenan ta sama da hukumomin Birtaniya ke bincikinta sakamakon daukar tsofaffin matukan jiragen sojin saman Birtaniya don horar da matukan jiragen sama na soja na kasar China. An kuma kara wannan makarantar a cikin jerin sunaye da ma'aikatan cinikayya ta Amurka ta fitar. Tsohon Prime Minister Italia Silvio Berlusconi wanda ya rayu a cikin takaddama ya rasu a yau Litinin a wani asibiti da ke birnin Milan yana da shekaru 86 hamshakin attajirin nan mai harkan gidajen yada labaru ya rasu yayin da yake karban jinya na cutar sankarar jini magoya bayan sa sun aje furanni a yau Litinin a wajen gidan Berlusconi din da ke birnin Milan za a yi jana'izarsa a babban cocin dumo na Milan a ranar Laraba wanda gwamnatin kasar ta ayyana a matsayin ranar makoki na kasa a ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden ya shirya domin amsar bakoncin babban sakataren kungiyar tsaron NATO mai barin gado Jens Stoltenberg a fadarsa ta White House a yau Litinin yayin da ake ƙara ƙaimi wurin neman mukamin nashi da yake bari yayin da fadar White House ta ce babbar manufar ganawan ita ce tattaunawa akan taron kungiyar da ke tafi a cikin watan Yuli mai zuwa a birnin Vilnius na kasar Lithuania inda tattaunawa za ta mai da hankali kacokan akan batun wadda zai jagoranci kungiyar tsaron ta NATO a cikin 'yan shekaru masu zuwa a wannan mawuyacin lokaci na shekaru 74 na kungiyar tsaron yayin da wato take fuskantar yaki da Russia take ci gaba da yi a kasar Ukraine Stoltenberg wanda shine tsohon Prime Minister Norway shine shugaban kungiyar tsaron ta NATO mafi dadewa a cikin shugabanni da suka yi wato shugabancin wannan kawance kuma an kara masa wa'adi sau uku bayan da ya hau kan wannan mukami a shekarar 2014 a watan Fabrairu kakakinsa ya ce zai bar office idan wa'adinsa ya kare a cikin watan October
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madallah yanzu kuma za mu je ga rahotonmu na farko da ya fito daga babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Inda jin kaɗan ne bayan jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi ga 'yan ƙasar a zagayowar ranar demokuraɗiyya ta ƙasa. 'yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban suka fara muhawara akan batutuwa da ya tabo a yayin jawabin nasa. Inda wasu masana ke ganin dukkan abin da ya ambata masu yiwuwa ne, muddin dai yana da kwararrun jami'ai da za su taimaka masa wajen samun nasara a alƙawuran da ya dauka. Wakilin murya Amurka Abuja, wato Halima Abdulrahuf, na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton nata.
Shugaban Najeriya Ashwaji Bola Ahmed Tinubu kenan yana roƙon mutanen ƙasa da su ƙara jurewa da su daukar da kai don ɗorewar ƙasar a matsayin cikakken ƴanci. Yana mai cewa yana da masaniya da irin yarda da amincin da ƴan ƙasar ke da shi akan ƙasar, inda ya tabbatar da cewa sadaukarwar da za su ba za ta tafi a banza ba, saboda gwamnatin da yake jagoranta za ta biya ƴan ƙasar ta hanyar zuba kuɗaɗe a fannin sufuri, ilimi, ingantaccen wutar lantarki na yau da kullum, kiwon lafiya da sauran ababen more rayuwa da za su taimaka wajen inganta rayukan al'umma a fadin kasar. Tunda 'yan Najeriya ciki da masana a bangaren tattalin arziki, ilimi, dabarun kawo sauyi cikin al'umma da dai sauransu suka fara tofa albarkacin bakinsu a game da muhimman batutuwan da jawabin shugaba Tinubu ya kunsa. Mai sharhi akan dabarun siyasa da sauran al'amuran yau da kullum, Malam Baba Yusuf, ya bayyana cewa
wato shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu cikin jawabinsa na ranar demokradiyya ta Najeriya ya yi wasu maganganu masu ma'ana. Na farko dai ya tunatar da mu abin da ya faru da wannan zabe da aka yi da Chimkemkyo Abiola ya ci, aka kuma soke wanda ya kawo tarnaƙi, ya kawo matsaloli, kuma ya ja mu baya a maganar tafiyar demokradiyya a tarihin Najeriya. Ya tunatar da mu ne mutuna irin hobbasa da aka yi da gwagwarmaya domin a dawo da demokradiyya a Najeriya, saboda haka mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu tabbatar cewa wannan demokradiyya da muka samu ya dore, kuma al'umma sun samu abin da ya kamata na ci gaba a ƙasa. Ya ƙara jaddada maganar cire wannan tallabi na man fetur, ya kuma yi kokarin kwantar da hankalin al'umma cewa za a yi abin da ya dace domin wa'annan kuɗaɗe da za a samu rara su zama an yi amfani da su wajen inganta al'amura na ci gaban ƙasa.
A wani bangare kuma, farfesa a fannin sanin tattalin arziki da ke koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Muhammad Muttaka Usman, ya ce
jawabin da ya tattaɓo abubuwa da dama, amma mahimman abubuwan da ya magana shine magana cewa juwaicin Najeriya ta zama Najeriya daya. Sannan ya nuna cewa ya san 'yan Najeriya na wahala sosai, to saboda haka za su yi kokari su yi abubuwan da za a rage masu wannan wahala. Na uku wanda yake da mahimmanci sosai, ya ce zai yi amfani da shari'a sannan ya girmama juwaicin 'yan Najeriya a matsayin shi na shugaban ƙasa, sannan kuma za a taimaka ma tattalin arziki. To wannan abubuwan su ne ya sa a gaba, amma abun mahimmanci a ciki shine sai ya nada mutanen da za su taimaka mashi, sannan za a iya gane cewa abin da yake faɗi gaskiya ne ko kuma irin maganganun da shugabanni suka gabata suke.
Shin menene mahimmanci ko tasirin bikin ranar demokradiyya, wato 12 ga watan Yuni, wanda aka sauya daga 29 ga watan Mayu a shekarar 2018? Masanin kundin tsarin mulkin ƙasa Barista Mai Nasara Kogo ya ce
to na farko dai kuskure ne a rika danganta ranar demokradiyya ga wani mutum shi daya. Magana ce Chimkemkyo Abiola dan takara ne, shi gwagwarmaya ce ta fito da shi har aka san shi, kuma ba shi daya bane ba, mashahuran mutane ne suka hada karfi da karfe suka gwagwarmaya cewa dole ne a jajirce a tirje a yi nisan ta Najeriya daga mulkin soja. Waɗansu su an kashe su, waɗansu su sun yi gudu suke jira, waɗansu su sun dawo, waɗansu su ba su dawo ba. Saboda haka shi Chimkemkyo Abiola nasara ce ya samu a matsayin shi ne dan takarar shugaban kasa, wanda kuma har ya zuwa yanzu ba a taba cewa shi ya ci zabe ba a hukumance. An yi bayanin cewa shi ke da kurgu mafi rinjaye a lokacin da ake tattara alkaloma kamin aka dakila magana. Sannan kuma rana ce wadda take aka mata 'yan siyasa su waiga baya, su kalli kansu, su yi ma kansu mizani na adalci. Cikin demokradiyyar nan da ake yi, kwalliya tana biyan kudin sabulu, saboda sashi na 14 sakin sashi na 1 na tsarin mulkin na Najeriya ya ce demokradiyya domin gina talaka ake yin ta.
Wannan rana dai ba ta rasa nasaba da sakamakon gwagwarmayar ranar 12 ga watan Yuni da mutane da dama masu fafutukar neman sauyi suka yi a baya. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoto. To yanzu kuma sai jihar Kwara a Najeriya, inda kimanin mutane 70 ne masu aikin ceto ke ci gaba da aikin lalubowa a cikin ruwan kogin Kwara a tarayyar Najeriya, bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kife da sanyin safiyar yau Litinin. Galibin mutanen dai mata ne, kuma zuwa yanzu an gano garuwaki 20. wakilin murya Amurka Mustafa Nasiru Batsariya kuma na da wannan rahoto.
Kimanin mutane 70 ne masu aikin ceto ke ci gaba da aikin ladubosu a cikin ruwan kogin Kwara dake tarayyar Najeriya bayan da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya kife da su da sanyin safiyar ranar Litinin din nan. Wani mazaunin yankin Malam Muhammad Sani ya ce jirgin kwale-kwalen ya dauko yan biki ne daga ƙauyen Buti ta yankin karamar hukumar Fatigi a jihar Kwaran, amma da suka je tsakiyar ruwan sai jirgin ya fashe.
To ana nan dai ana bibiye da wanda suka je samu rasuwa ana abun nan nasu.
Mutum nawa ke cikin jirgin?
Mutum wanda suke jirgin za su kai 70.
70?
70 ko fiye da haka.
Da wanda mutum nawa suka aka gaggawo su?
A yanzu din gawan dai wanda aka gani dai na gan sun kai guda 15.
Na'am, to sauran su mutanen an gan su koko ana neman su ne?
Ana neman sauran ko kuma wanda suka tsira.
A lokacin da na tuntubi babbar jami'ar hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya mai kula da jihohin Niger da Kwara, Hajiya Zainab Sa'idu, ta ce bata samu labarin lamarin ba, amma za ta tuntubi jami'an su dake jihar Kwaran. Shugaban karamar hukumar ta Fatigi Muhammad Ibrahim Liman ya tabbatar da aukuwar lamarin, sai dai ya ce suna gudanar da bincike domin har ya zuwa yanzu ba su gano dalilin kifewar jirgin ba. Idris Fata Muhammad shi ne sakataren karamar hukumar ta Fatigi, ya ce lamarin ya tayar da hankalinsu matuƙa, amma kuma sun ɗauki haɗarin ya zo ne daga Allah.
Accident ne kawai da ya samu dan ya saba yana kwaso irin mutanen da ya kwaso din, amma dai wanda yanda wannan ya faru ba wanda ma ya yi tunanin cewa zai faru haka nan, kuma a kan tafiya ne yake sannan ya fashe da kansa.
Okay, ya fashe ne da kanshi. Yanzu ana can ana ce gaba da neman mutane kenan.
Ana cin gaba da neman mutane gaskiya.
To an samu masu rai?
An samu wayansu masu rai.
Okay, kamar mutum nawa aka samu masu rai?
Tashiyar namu jihar Kwara. Mutum daya ne aka samu da rai. Akwai mutane ne da akwai mutanen kogi.
A baya dai an sha samun hadarin jiragen ruwan kwale-kwale da ke sanadiyar rasa rayukan jama'a da dama a waɗannan koguna na Niger da Kwara. Al'amarin da ke matuƙar buƙatar ɗaukar matakin shawo kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
An gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto da fatan Allah shi kyauta na gaba. To jama'a kada dai a shagala, ana sauraron labarai da rahotanni ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na gaba.
A Najeriya, mako biyu bayan mika mulki ga sabon shugaban ƙasa da kuma gononin jihohin tarayyar ƙasar, akasarinsu duk sabbi kuma sun shigo ne da zaman yin aiki don saita lamurra su tafi bisa kyakkyawar turba da kuma yin gyare-gyare a wuraren da aka samu mishkila ta yadda al'amura za su daidaita bisa sabon tubalin shugabancin al'ummar ƙasa ta yadda talaka zai gani a ƙasa. Shugaba Bola Tinubu a ci gaba da aikin da yake ya waiwayi bangaren samar da wutar lantarki, kana kuma ya dakatar da gonan babban bankin Najeriya NFLA wanda a halin yanzu ma an danka shiga hukumar EFCC don ci gaba da binciken wasu zarge-zargen da ake masa. Can kawai a Kano ana ci gaba ne da yin ruso na gine-ginen da aka yi ba bisa ka'ida ba da waɗanda kuma aka saida na gwamnati su ma ba bisa ka'ida ba. Hakanan kuma a can Zamfara gona Lawan Dare ya yi korafin cewa tsohon gonan ya tafi da dukkan motocin da yake hawa na aiki. Hakan ya sanya a ƙarshen makon nan aka waye gari da labarin cewa jami'an tsaro wato 'yan sanda sun kai samame a gidajen tsohon gonan da ke nan birnin Gusau don bin sawu. Kamar dai yadda Hudu Matawalli, ɗaya daga cikin masu kula da wannan gida waɗanda kuma suke cikin gidan sa'ilin da aka kai samaman, yi mani bayani.
Farko dai mun tashi da sahe misalin ƙarfe 6:30 na safiyar ranar Juma'a, muka waye gari da jami'an tsaro sun kai kawanya ma gidan shi His Excellency, ba su tare da wani takarda ba ko makamantan haka. Sun balla kofan gidan, sun balla gate ɗin da kwaɗo da komi sun shiga gidan. suka dinga ɗiban motoci kala-kala har zuwa ƙarfe 7:30 na yamma ranar Juma'a. Daga bisani kuma suka yi ƙoƙarin tahiya da sauran motocin da komi da komi, sai suka bar wasu ƙalilan a cikin gidan. So bayan sun tahi safiyar ranar Asabar kuma ƙara dawowa suka tattara komi da komi. Tada a motoci da wasu da aka kawo da waɗanda HS Excellency ke hawa da abubuwa da dama na amfanin gida sun tattara sun tahi da shi. So wannan shine ya faru kuma jama'a da dama suna Allah wadai da waɗannan abubuwan da ya faru ko makamancin haka.
To jin hakan ya sanya kuma na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara AST Yazid don cin cikakken bayani game da wannan al'amari.
Jami'anmu ranar Juma'a mun samu izini daga kotu akan korafi da muka samu daga state government akan cewa wasu daga cikin motocinsu sun ɓace. Sai muka nemi izini daga kotu ta ba mu dama muka je muka binciko wasu daga cikin motoci. A yanzu magananin da muna bincike ne akan su ba mu gama ba tukunna. So in Allah da idan mun gama binciken gabaki ɗaya za mu sanar da mutane abin yadda ya kasance.
To yanzu an ce an dan taho da wasu motoci suna nan a headquarter kenan?
Suna headquarter amma a maganan tana under investigation, bincike muke yi.
Na'am.
A yanzu komi zai iya faruwa kuma mun ba da sanarwa akan cewa dangane da aikin da muke yi idan akwai wanda muka taho da motan shi ba daidai ba zai iya zuwa ya sa korafi ya kawo takardun shaidan cewa wannan mallakin sa ce mun hannanta masa. In mun gama bincike in Allah ya so ya yarda za mu fito mu sanarwa al'umma sakamakon binciken da muka samu.
ASP zai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara. Shin korafin da shi gwamna nan ya yi yaya yake kuma waɗanne abubuwa ne lamarin suka shafa? Tambaya kenan da na yi wa mai ba da shawara na musamman game da harkokin yaɗa labarai na gwamnan wato Mustapha Jafaru Kaura danjin ƙarin haske. Ga yadda hira mu ta kasance.
Abin da ya faru bayan da aka zo aka tabbatar da cewa babu dai wata mota wadda za a yi aiki da ita. To gwamnati dole ta rubuta takarda ta neman bukata a maikata da waɗannan motoci tun da dai akwai su. Shi lokacin da ya yi gwamna shekara hudu ai da motoci na gwamnati ya yi amfani da su. Kuma abin da gwamnatin Dauda take cewa kawo motocin gwamnati waɗanda ka yi amfani da su. Kuma an ka ba shi kwana biyar domin ya kawo shi waɗanda motoci da shi da mataimakin shi da shugaban majalisar dokoki da duk wanda an ka sai ma mota ta gwamnati an ka ba. Amma shiru waɗannan kwanuka sun ka ƙare kuma ba bai karta komi ba. To lokacin da aka rubuta takarda an faɗa ma kwamishinan 'yan sanda jihar Zamfara da darakta SS na jihar Zamfara da sauran jami'an tsaro cewa to an rubuta takarda kuma ga lokacin da an ka ba. Da lokaci ya wuce ba a kawo ba jami'an tsaro suka yi amfani da damar da suke da ita suka je kotu ta ba su dama na abin da ake ce masa sake warrant sai garanta musu domin a zo gidaddaji guda biyu na shi tsohon gwamna Bello Matawalle da ke nan kusau da kuma wanda ke Maradun. A bincika tare da jami'an kotu da jami'an tsaro aka kwashi jiki aka je waɗannan gidaddaji guda biyu. Gida na farko da ke nan kusau aka shiga aka samu waɗannan motoci. Gida na biyu da ke can shi ma Maradun aka shiga duk aka samu waɗannan motoci.
Misali yadda shugaban ƙasa ya miƙa mulki ga shi zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ne yanzu yake kan mulki ya miƙa mai nan haka ba haka aka yi ba.
Wato kwana ɗaya ko duka min 29 ga watan da ya gabata su mataimakin gwamnan jihar Zamfara tsoho Hassan Nasiha ya je ya gayyato shi Dauda Lawal ya ce to a zo nan cikin gidan gwamnati ya miƙa mashi kundin mulki. Kuma an yi waɗannan abubuwa an yi jawabai an yi duk komai da komai ya miƙa mashi kundin mulki. To ko ranar Litinin ɗin da aka je aka rantsar da shi a matsayin gwamna to shugaban ma'aikata na gwamnatin jihar Zamfara shi ɗin ya zo a matsayin madadin gwamnatin jiha. Shi aka yi bikin karɓan mulki da shi a nan a babban filin taro na gwamnatin jihar Zamfara da ake ce ma filin baje koli. Shi ya zo a madadin gwamnatin jiha amma babu gwamna ba mataimakin gwamna ba shugaban majalisar dokoki na jiha ba. Kowa wanda ake cewa gashi wannan ɗan siyasa ne wanda ya zo ya miƙa mulki ko aka yi bikin miƙa mulki shi ga sabon gwamna Dauda Lawal.
To mutane suna mamakin yadda aka je
ba su ɗaya ba, akwai inda aka bada sace waran din kuma ga wasu sauran hukumomi da wasu jami'an gwamnatin jihar Zamfara waɗanda sun ka amshe motoci na gwamnati sun ka rike bayan yanzu ba su da samarki sun kame motoci sun rike su ma an yi amfani da wannan sace waran an je gidajen su an karbo motoci shi yasa har motocin suka kai guda 40
nan ya an hada kaman da komishinoni kenan
eh akwai tsohon komishinoni waɗanda sun ka tare da waɗansu motoci banda waɗanda an nasu na aiki na gwamnati wadda ta sayar masu akwai wasu Hilux da wayi waɗanda an ka je an ka karbo hannuwansu dukkanin motocin nan da nake baka labari suna nan police command ta Zamfara an aje su wanda kotu aka je ta bada umarni kuma za a koma a member da kotu gamin cewa bisa ga umarnin ka bayar to ga abin da aka je aka samu da shauransu to aka ga wannan abubuwa duk ana yin su akan tsari ne ba ido da ake yin su ba ko abu wanda zan ba tsari ko a jahilci
Mustafa Kaura kitakacin gwamnan jihar Zamfara shin ko ne jam'iyyar APC za ta ce game da kutsen da aka yi gidan gwamna Bello Matawallan Maradin da ke birnin Gusau sakataren yaya labarai na jam'iyyar ta APC Yusuf Idris ya mai da martani
wannan al'amari da ya zo al'amari ne na zalunci da cin zarafi da kuma keta haƙƙin mai girma tsohon gwamna kuma jagoran jam'iyyar APC a jihar Zamfara domin abin da ya faru mun wayi gari ranar Juma'a inda aka ce an kai jami'an tsaro yan sanda sun yi ƙauye a dukkan gidajen shi guda biyu da ke Gusau da kuma Maradun wanda kuma babu wata takarda wadda ke nuna cewa ga wani umarni daga kotu ko daga wata hukuma wadda ke da irin dama na ta irin wannan abin da ya kamata inda suka shiga suka kwashe motocin zuwa headquarters yan sanda kai abun ban haushi ma akwai motocin shi guda biyu limozin wasu motoci masu tsawo guda biyu wanda akalla wanda motocin sun bi karfin shekara 10 a hannun shi aje amma duka suka sa musu jawani suka dauke su kai a headquarters yan sanda
amma kaman cewa sun sami umarni daga kotu kuma tare da jami'an tsaro ne suka zo da kuma ma jami'an kotun
wannan labari na magana takardar kotu musu fitar ne ma labarin ba sai daga baya da suka ji cewa mu a jinkiyance mun Allah wadai da wannan kuma muna kira ga shugaban yan sandan Najeriya da ya sa a bincika wannan abu kuma a hukunta wanda suka yi da gwamnatin sai tana da chassis number tana da komi na tana da number sai a ji abu da motocin nan a gani wanda aka gani cewa ta gwamnati ce sai a dauko kuma ita mota mai hada gwamna da mota idan suka ce gwamnan house ne akwai famanin secretary na gwamnan house sai ka wada tambaya motoci ba gwamna Matawalle ba da wanda wannan ba zai ba mu tsoro ba jinkiya za mu kai wannan kara kotu domin tabbatar da cewa an mun jagoran jinkiyar mu adalci
Yusuf Idris kenan yanzu haka dai dukkan motocin da aka dauka a gidan tsohon gwamnan suna headquarters rundunar yan sanda a ci gaba da binciken da suke yi har zuwa lokacin da za su kammala Sani Shabi Malfashi murar Amurka daga Gusau a Najeriya
to madalla a gaida Sani Shabi Malfashi da wannan rahoto na musamman yanzu kuma za mu je ga labaru a takaice
to a takaice a yau litani an kai hare-hare ta sama da manyan bandagogi a tulari da kuma rokoki a yankuna da dama na babban birnin kasar Sudan a daidai lokacin da fada tsakanin bangarorin da ke gaba da juna ke ci gaba da ruruwa a rana ta biyu lamarin da ya jefa fararen hula cikin wani mummunan yanayi na bukatar jin kai an shafe kusan watanni biyu ana gwabza yaki tsakanin sojojin kasar da dakarun sa kai na RSF wanda ya tilastawa kusan mutane miliyan biyu barin kasar tare da durkusar da tattalin arzikin kasar lamarin da ya janyo katsewar wutar lantarki da kuma ruwan sha albarkacin rana wato 12 ga watan Yuni wannan ranar da majalisar dinkin duniya ta kebe domin yaki da bautar da kananan yara hukumomin jamhuriyar Niger sun bayyana kokarin da suke yi domin inganta rayuwar yara kanana da ma hana su shiga ayyukan da suka fi karfin su tsohon shugaban Amurka Donald Trump na kan hanyarsa zuwa Florida domin fuskantar tuhuma akan zarginsa da rike wasu muhimman takardun tsaron kasa da gangan ba bisa ka'ida ba bayan wa'adinsa na fadar White House ya kare a farkon shekarar 2021 Trump ya bar gandun shakatawa na filin wasan golf na Bedminster a jihar New Jersey da safiya yau litinin ya dau jirgin sa wato mallakar shi kenan a filin jirgin sama na Newark don zuwa kudancin Florida domin ya fuskanci tuhumar da ake masa
To Madalla, ba sa ramu baki ɗaya kuma annan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku sake jin wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da karantu labaran duniya da Julie Ladies Gresham da ta hada shirin ta kuma bayar da umarni da injiniyan namu Charleston Hawa Sharif ke fatan za a waye gari lafiya. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai da safen ku.